Bapak Ikhwan Muslimi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Muna kala kita berbudi muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana arzik yang Allah Rasulullah Nangguli masalah nur yakin diki kaati live kam Abuja fata muda adama Allah ya sa'a wanda zuwa da makai zamu karo a cikin al'amuran addinin mu kuma yin wasila zuwa ga neman lahira malam Allah ya mana arzikin sa tare da shi muke da shi muke magarba kuma malam ya shirya sar zai fara mana karatu to kamar yadda kowa ya san taken karatun yau matakan tarbiyya musulunci malam ya ce da akwai masallacin da za a sake shi to mu samu wani topic wanda yake shi ma yana da muhimmanci wanda musulmai yanzu ba sa kulawa da ɓangaren mutane musulmai an fi kula da ibada sallah lokaci biya ana manta da ɓangaren mu'amala wanda tana da matuƙar muhimmanci yawanci ma ita mutum yake gani kafin ya ga ibadar ta musamman wanda ba musulmai ba safar da suke gani daga cikinka a musulmi a matsayin kan musulmi mu'amala wannan zai tafi da mu cikin masu abin da littafin sa wanda sunan shi fa'idojin mu'amala da mutane guda 35 muna roƙon Allah ya kama hannun malam zuwa da rasa Allah ya bashi ikon isa da sakon nan yanda yake san shi Allah kuma ya karba ya ƙara masa basira da lafiya da tsawon rai a karan goma
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
akan mu da haduwa a wannan masallaci na nurul yaqin a wannan yammaci wanda shine yammacin 17 ga watan rabiul awwal shekara ta 1446 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan Satumba na shekara ta 2024 kamar yadda malam ya gabatar mun ga maslahar ai ka'idojin mu'amala da mutane wanda insha Allah magani ne na hawan jini duk wanda ya kiyaye waɗannan ka'idojin zai yi wuya ya samu hawan jini sannan kuma ka'idoji ne waɗanda za su rage maka rigingimu da kuma matsaloli tsakaninka da mutane. Allah ya halicci ɗan adam kamar yadda suke cewa madaniyan bitsatsi mana ba wani mutum wanda zai iya rayuwa shi kadai duk wani wanda ka gani yana buƙatar wani kafin rayuwarsa ta kammala idan mutum magini ne yana buƙatar masakin da zai saka mai kayan da zai sa in mutum masaki ne yana buƙatar wani da zai yi magani da zai ci in mutum manomi ne yana buƙatar likitan da zai bashi magani in ya ji canji a jikinsa idan mutum likita ne zai buƙaci makeri ko kuma magini saboda gidan da zai iya samu ya sitar da kansa wannan yasa sanin ka'idojin da ya kamata kai mu'amala da mutane a yake da muhimmanci wannan littafi namu na ka'idojin mu'amala da mutane ka'idoji ne wanda muka tattara ka'idoji har guda 35 wasu daga cikin ka'idojin daga Qur'ani da hadisi muka ciro su wasu daga maganganun malamai wasu kuma ba littafin da zaka same shi yau da kullun ce ta sa muka gane cewa wannan ka'ida ce wacce in mutum ya rike ta zai zauna lafiya kuma zai samu saukin mu'amala ka'idar farko shine duk wanda zaka yi mu'amala da shi kai nazari a kansa daidai gwargwado kaga a ina ne za ku iya mu'amala ina ne kuma za a ba wa juna hakuri mana zai yi wuya ka samu mutumin da ɗabi'arka da ɗabi'arsa ta zo 100% ko da uwa ku ɗaya uban ku ɗaya to idan ka ce kowa sai ka yi mu'amala da shi 100% za ka dinga samun mushkiloli tare da mutane akwai mutumin da kawai a harkar kasuwa ya kamata a yi mu'amala da shi amma ko gidanka ma ka nuna mai akwai mutumin da ya halatta ka nuna mai gidanka amma in kun in ya zo ku tsaya a kofar gida akwai wanda za ka iya shigar da shi falo dole sai ka sa mutane akan wannan darajojin zaka iya zauna a lafiya. Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin ya kasa mutane kusan gida 8. Yace a cikin mutane akwai wanda dabi'unsa irin yadda kaga dabi'un alade ko alhanzir haka yake. Ma'ana Allah ya halicci abubuwa masu dadi amma shi alhanzir na jasa yake ci. To haka ma a cikin mutane akwai wanda zaka ga cewa inda zaka yi alkhairi 100 to in kai kuskure ɗin shi zai hada wannan alkhairin ba zai fade shi ba. Wannan kuma a cikin mutane suna da yawa. Kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa, shi mutane akwai wanda zaka ɗauki handama da babaki ne, kuna da su da yawa a Abuja.
Na'am.
Zai iya yiwuwa ka gan shi yana da biliyan 100 amma a maƙotansa akwai wanda yake kwana da yunwa. Kaga wannan ɗabi'a ce ta kare, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa cewa idan ya samu mushen da zai ishi mutum 1000 to wani ya kusanto zai yi haushi. A cikin mutane kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa akwai wanda ɗabi'unsa za a ga irin ɗabi'un maciji da kunama ne. Kullum idan bai cutar da wani ba baya jin daɗi. A cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda kaga ɗabi'un jaki haka yake. Zai iya ɗaukar buhun dawa amma inda za ka koya mai fatiha za ta yi mai wahalar haddacewa. Akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda kaga ɗabi'un ɗawisu haka yake. Ko ba shi da ko sisi sai ya yi kwalliya. Gara kadara ta kare da daraja ta kare. A cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda kaga ɗabi'un sarauni haka yake. Kaushin zuciya da baka hasada. Kana taba shi ne su tunzura. A cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda kaga ɗabi'un ɓera haka yake. In dai bai yi ɓanna ba baya samun jin daɗi. Yana gidansa. Wani abu zai tsunkule sai ya tafi majalisa ya ci ga mutuncin wani. A cikin al-fawaid Ibn al-Qayyim ya kasa mutane gida hudu. Yake cewa akwai wanda mu'amala da shi kamar mu'amala ne da abinci. Yace waɗannan su ne malamai waɗanda suka san Allah kuma suke aiki da iliminsu. Na biyu akwai waɗanda mu'amala da su kamar mu'amala ne da magani. In ka sha ɗan daidai zai maka amfani. Yanzu ka sha Panadol extra guda 2 kana jin ciwon kai za ta iya ma amfani amma in ka sha guda 10 za ka iya haukacewa. To wannan shine mafiya yawancin mutane. Kayi mu'amala da su gwargwadon bukata. In ka fadada da yawa za a samu mushkila. Yace akwai waɗanda su kuma mu'amala da su kamar mu'amala ne da poison. Idan Allah ya jarabe ka da mu'amala da su ya kamata a maka taziya. Akwai waɗanda kuma mu'amala akwai wanda kuma ya ci shi kuma kana mu'amala da shi. Zaka ga shi wawa ne. In yayi magana ba za ka amfana da ita ba. Shi ko ba zai barka ka yi magana ba balle ya amfana. Har yanzu muna cikin ka'idar farko. Ka'ida ta biyu tana cewa mutane ba sa son wanda yake musu nasiha a bayyane. Wannan kuskure za ka ga har malamai da limamai suna yi. Sai mutum ya kuskure sai a zo munbari sai a yi bayani gaba ɗaya abin da ya yi. Ko kuma ya zamanto cewa a faɗi siffofin da kowa ya ji. Ya san da shi ake wannan ba halin Annabi bane sallallahu alaihi wasallam kuma ba sunna bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi abrara gefe ba a faɗin sunan wanda yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne ya faru tsakaninsa da mutane wanda hankalinsa ya fita shi. Ba zai iya gaya mu. Wannan abu ne ya faru tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hankalinsa ya fita shi a rayuwarsa ta shekara 23. Na'am. Wannan shine tashin hankalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shiga har Nana Aisha sai da ta koma gidansu. Amma kaga hadda Hadisatul Ifka wanda aka jefe ta da shi din da wanda ya jefe ta bai faɗi sunansu ba. Cewa yayi sun jefe ta da wani mutum ba abin da na sani game da shi sai alkai.
Allahu
Akbar. Bai faɗi sunan wanda ya jefe ta da kuma waɗanda suka jefe ta din ba duk ba a faɗa ba. To wannan shine sunna duk lokacin da kake yi wa mutane magana a bayyana ba kasafe za su hansa ba. Ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine kauda kai daga kurakuran juna. zai wuya ka samu mutumin da yake kammalalle babu ma tamam yake duba shi aka duba ina ne ya rinjayi nan kawai yake duba wani mutum ya zo ya bombasawa sayyidina Umar kofa ko da sayyidina Umar ya fito sai gabe gaishi ba saboda haka sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya sa aka nemo shi aka nemo shi sai ya ce ka zo ka bombasa kofa kuma na zo ban gan ka ba sai ya ce dama na kawo maka karan matata ne sai na ji kai ma kuna rigima da matarka sai na ga to abin tun da iri ɗaya ne gara ma kawai na tafi
no
sai ya ce eh ai abin da yasa ka ga ina hakuri da ita shine ita take dafa min abinci ita take wanke min kayana ita take shayar min da yaro na sannan zuciyata tana nutsuwa da ita daga kallon haram ita ni ma matata haka take ce to aje a ci gaba da hakuri
to
yanzu idan na tambaye bayan rahama Allah wacce kowa sai an hada mai da ita zai shiga aljanna maki nawa ne pass mark din shiga aljanna in mutum ya ci nawa a cikin 100 zai shiga aljanna kowa da rahama da tsada amma dai akwai ayyukan da ake tsora akan mizani shine fa amma mun san bulat mawazino a cikin 100 maki nawa ne in ka samu pass da binti kai yan wuta rasiya hey na'am ah 50.01 haka ne mana kawai 50.1 mana yanzu idan aka idan ya zamanto cewa aka dora ayyukan ka a mizani muna na ayyukan ka suka fito 49.99
na'am
kyawawan ayyukan ka suka fito 50.1 ina mutum zai je
aljanna
to shine wannan shine fa amma mun sakulan mawazinu to kaga abinda Allah yake yi wa mutane mu'amala kina to kai ma an ka samu mutumin da halayensa na garsin dara
na
dara na masu sharrin koda da kadan ne kai hakuri kai mu'amala da shi kai hakuri kai mu'amala da shi wani ya zo ni suna rigima da matar shi zai sake ta sai zai ce ya halaka ka saki ki ce wallahi ina da wani aboki ya ce shi ya ma dina sakin mata saboda in ya saki mace to in ya tashi aurewa sai ya aure wacce ta fi ta lallacewa saboda haka yace shi yanzu gaba ɗaya ma ya hakura ya dina sakin mace duk abin da ta masa wannan kaida tana da muhimmanci a rayuwar yau da kullum kaida ta gaba kaida ta hudu daga cikin kaidojin mu'amala da mutane shine ka ba wa mutane amma kar ka amsa daga wajensu mutane suna son mutumin da zai ba su shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan da ya tabbatar da su a musulunci ta hanyar kyauta kuma yana daga cikin dalilan da yasa aka shar'anta ba da zakka ga aranan da aka ga alamar silasiya musulunta sune mu'allafa qulubuh
na'am
saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba da kiyara a safar ku amma ma mutane ba sa san wanda zai roƙe su ba sa su Allah ya yi dan adam yana da ruwa sai dai ta wani tafi ta wani amma kowa yana da ruwa wannan yana daga cikin dalilan da suka sa har Allah a gurare da yawa idan zai roƙi idan zai yi magana akan zakka sai ya goranta wa mutane
da
wamin ma razaqnahum yunfiqun wannan Allah yana nuna ma dukiyar ba ta kama ci shine ma'ana wa mimma razaqana wa yunfiqun
no
wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum ku ba su daga dukiyar Allah wacce ba ku suratul nur wannan dai yana nuna ruwan dan adam a suratul hadid aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku a matsayin masu maye gurbi mana yanzu wannan kudin da kake kashewa da can wani ne yake kai nan gaba kuma ba kai bane so shi yasa in dai kana tambayan mutum abu za ka faɗa saboda asin adan an daga da ruwa shine ma'anar ughdiratil anfusu shu wani daga cikin mawaka yana cewa walau su ilan nasu turaba la aushu ya tila hatu an yaminu wa yamna inda zaka ce da mutum mutane su dan debo kasa su baka inde kai yawaita wata ran ba su baka ba Allahu yaghdabu in taraka su'alahu wa ibnu adama hina yus'alu yaghdabu. Mutane suna fushi idan kana roƙon shi, kuma Allah yana fushi in ka daina roƙon shi. Aida ta gaba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari da wasu, cewa kar su roƙi kowa komai. Saboda haka ɗaya daga cikin su zaka ga kamar yadda ya zo a hadisi, in bulalarsa ta faɗi yana kan doke shi, ba zai ce a miƙo mai ba sai dai ya sauka ya ɗauka. Yana daga cikin kamala ya zama baka roƙon kowa komai. Isa da Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani mutane 70
na su ya.
Na su ya da dana ba tare da hisabi ba daga cikin sufufus walayat sarqun. Ma'anar walayat sarqun ba sa neman magani a wajen kowa. Ko cuta suka yi in dai ba su san maganin ba, ba su je wajen likita ba, ko ba su ci wani ya musu rukiya ba. Sai dai su yi wa kansu. Ƙa'ida ta gaba shine yabon mutane akan abin da suka iya yana ƙara musu karsashi. In kana son zaman lafiya da mutane, sai ka ɗan dinga tattara musu ƙasa. Ko da mutumin banza ne kashi 95, to in yana da wani hali kashi 5, to ka dinga tara mai ƙasa in kuka haɗa a daidai gurin. Yana shan taba, yana ƙwacen waya, yana zina da ƴan mata. A gani ba koyaushe yake sallah ba, amma kuma yana biyayya ga mahaifiyarshi. To in kun haɗu ka dinga yaban shi a daidai wajen biyayya ga mahaifiyarshi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuka yi nazari za ku ga kusan duk da abban da suke amfana da shi, kowa akwai kambun da ya ba shi na girmamawa. Wanda kuma wannan kambun wasu siyasa ce ta zamantakewa, wasu kuma mutane ba ne a wannan ɓangaren. Kaga da yazo kan Sayyidina Abubakar sai ya ce baka taba bin wata hanya ba, a ce sai shedan. Sai da yazo kan Sayyidina Abubakar sai yake cewa inda zan riki wani a matsayin bada'i idan na riki Abubakar. Da yazo kan Umar ya ce baka taba bin wata hanya ba, a ce sai shedan ya bi wata hanya wacce ba ya shaka ba. Da yazo kan Usman duk da ya bai kai darajar Sayyidina Abubakar da Umar ba, amma Usman radiyallahu anhu ya shigo Annabi sallallahu alaihi wa sallam cinyarsa tana buɗe sai ya rufe cinyar shi. Alhali kafin shi Abubakar da Umar radiyallahu anhu su shigo bai rufe cinya ba. Da aka tambaye sai ce ala astahi min man tastahi min al malaika. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a tashi Mu'az dan Jabal a gaban malamai da take. Kowace al'umma tana da amini. Aminin wannan al'umma shine Abu Umayya Amirul Jarrah. Wanda yake sanya ga ɗan aljanna wanda yake yawo a bayan ƙasa ya kalli Abdullahi bin Salam. Haka kusan duk sahabban da suke yawan mu'amala da shi akwai kambu da ya basu. Kuma kamar yadda na faɗa, wasu kambun iya siyasa ce ta zamantakewa, ba wai sun fi falala ba ne a gurin. Daga cikin abin da zai nuna maka haka shi ne, akwai mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Amr bin al-As. Haske da Amr bin al-As ya yi zaton da ashabai ba wanda ya fi shi daraja. Amma dai sai ya ce bari ya yi kwamfani. Sai ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai a mutane wa ka fi so? Sai ya ce mai Aisha. Sai ya ce to a maza fa? Saboda ka ga Aisha mace ce, ba mamaki wannan a ɓangaren mata ne. Sai ya ce babanta. Sai ya ce sai kuma wa? Sai ya ce sai wane. Amma bin al-As ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga jero mutane har sai da naji tsoron kai ya zama dani na ƙarshe sai na daina tambayar shi. To saboda haka idan kana mu'amala da mutane yana da kyau ka dinga tattara musu ƙasa a abin da suka iya. Ka'ida ta gaba shine yin murmushi a fuskar mutane a layi. Sun ce galibi masu yawan murmushi sun fi tsawon rayuwa. Sama da waɗanda suke tsara gida koyaushe suna murtuke fuska don ka a raina su. Saboda duk lokacin da kake murmushi za ka ji wani inshirahu sadr, za ka ji wani daɗi a ƙirjinka. In ka ɓata rai kuma za ka ji wani ƙulli a nan. To wannan ƙullin in ya maka yawa zai iya maka illa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya haɗuwa da mutane da fuska wacce take mai yalwa yana cikin sadaka. Ƙa'ida ta gaba, wannan kaina ce mai muhimmanci faran-faran da abokan gaba yana ba da kariya kaida ta bakwai akwai mutanen da kai ka san ba sa san ka to amma idan kai ma ka nuna musu kiyayya za su samu damar da za su tafiye ka su ƙara maka mugunta to in kun haɗu sai a dinga yin yaƙi kamar yadda Hausa suke cewa ta ciki na ciki kila kun gane so akwai mutanen da in suna kin ka in kai ma ka nuna musu karama za su ƙara tafiye ka ne to in kun haɗu da wasu makiyan naka kawai kai faran-faran da su kamar yadda aka rawaito ne ga wasu daga cikin magabata suke cewa inna nabushu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum akwai mutanen da in mun haɗu da su muna faran-faran da su amma a zuciyarmu shine musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci wani mutum ya mai sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai fita sai ya ce bi isa ibnu al-ashira ko bi isa aqul ashira da zai fita sai ce ka dan dangi ya tade da aka fita sai aka ji ana taraha ana ta hira sai da ana na Aisha tace kan ka fita ga abin da kace game da mutumin nan amma kuma da kaji sai muka ji kuna taraha sai ce mata Aisha ai baki sani ba inna min sharri nasi mai taqawun nasu li sharri ai yana daga cikin mafi lallacewa a cikin mutane shine wanda mutane suke jin tsoron sa saboda sharrin sa to akwai mutumin da in ka nuna mai kiyayya zai ƙara maka sharri akan wanda kake masa to in kun haɗu kai ta yaki zai yi maka mai kyauta kaida ta takwas wannan kaida ita ma tana daga cikin dalilan da suke jawo fitintunu tsakanin mutane wanda rashin saninta yana sa mutum ya samu rashin nutsuwa shine idan mutum ya maka wata mummunar ɗabi'a ko ya ma wani mummunan abu to kai tariya ka dubo munanan halayen da Allah ya ce fa dan adam da su a Qur'ani za ka samu sun ga misali kai ne ka tsinci yaro a kan hanya jinjiri an yadda shi ba san baban shi ba san baban shi ba ka ɗauke shi ka samu mai mai ba da nono ya girma ka sa shi a primary secondary jami'a ka samu mai aiki kamar a wuri kawai wata rana daga ka dan mai nasiha akan wani abu kawai ya zabga maka mai wace aya zaka tunano ba zaka damu da abin da ya ma ba ko ba za ma kai mamaki ba Allah ramma kai ni wal kazimin al ghaiz ai kai fushin mai shi wannan kwata-kwata ba za ka yi fushi ba in ka tuno aya ko ba za ka yi mamaki ba nan malam kai za ka ce ni ba wal kazimin al ghaiz ai kai fushi nan wala ta sai wala sai to wala sai ai kaya ki mai aka ce kaya ki mai mana da baka ji dadi ba kenan ita wannan ai in ka tuna kwata-kwata ma ba za ka ji mamakin abin da ya ma ba inna insana awa ayata kira akwai inna insana la zuluman jahula a Qur'ani innahu kana zaluman jahula mana da Allah yake bayani akan dan adam sai yace innahu kana zaluman jahula dan adam mutum ne mai yawan zalunci kuma mutum ne mai yawan butulci so duk butulcin da dan adam ya maka kakkai mamaki duk wani alkai da kai wa dan adam ya ma butulci dama yana cikin halayyar dan adam ta da wani misali in ka amsa sai a baka littafi mutum ne ka ce masa ya zo ka ce da mutum ya zo ƙarshen wata za ka ba shi 10,000 washe gari da safe sai yazo ya kwankwasa maka kofa yace karshen wata yayi nisa ko 2000 aka samu a bashi wace aya zaka tuna ba za ka yi mamakin abin da yayi ba Kulikal insanu min ajal. Allah ya ce an halicci dan adam daga gaggawa. Wa kana al insanu ajula. Dan adam mutum ne mai yawan gaggawa. So duk abin da dan adam ya maka in dai ka ga yawan gaggawa a cikin harkarsa ka kai mamaki. To. Mutum ne kuka kyautata mai zuwa a nurul yaqin. Malaha. Ina zuwa da ejin labiyarsa kuka wannan kuka ga lallai wannan da za a tsaye da shi dan majalisar tarayya a ƙauyen su zai yi amfani kuka sai mai form kuka ba shi kuɗin campaign ranar zaɓe aka tura mutane daga nuri ne kuka kasa kuka tsare kuka raka kuka jira aka faɗa aka ciyaci bayan nan malai haya ya zo ya sake muku sanarwa ya ce ya kamata a ɗan ɗinka mai manyan riguna saboda ya dinga shiga jama'a da ya fara ɗaukar albashi kan a rantsar da su bayan an rantsar da shi da 'yan kwanaki gaba ɗaya ku da kuka taimaka mai ya saka lambobinku a blacklist ba wanda in ya kira shi lambarsa take shiga wace aya za ku tuna ba za ku yi mamakin abin da ya muku ba
inna lillahi wa rabbi lakal hamd
ali rabbi ya gaci wace aya za ku tuna ba za ku yi mamakin abin da ya muku ba ta wa kana lisani ne
fatura
fatura ai wannan mai yawan kauri in aka ce mutum mai yawan ƙoro ya bayar shi kuma wannan diya ya sa ku a blacklist so wayan sama ba ta Allah katura zai iya yiwa naira 100 ya kamata ya bayar sai ya ba da 20 shi ma ya shiga katura ta tana nan ayar askizu goman ƙasa ta jama
ya bila kano alu'a zama sauran
innal insana khuliqa
halwa
halwa an halicci dan adam halu'an aka tambaye sa'alaf aka ce me ma'ana halu'an
na'am
yace ay halu al halu ay Allah ya fassara to wani tafsirin da yafi tafsirin Allah so ba wai sai ka koma ibn kasir ko jalalaini ba yace ma'ana halu'a kawai shi ne idan masa sharru jazwa idan ya samu sharri ya same shi zai dinga rai wai za masa alkhairu manu'a in ya samu dukiya shine ma'ana alkhairu ana sai ya hana
amin
mutumin da mutum ne ya dan karanta biology din shi a junior secondary sai likita ya faɗi wani abu akan lafiya yace bai yadda ba wanda yake consultant doctor yace bai yadda wannan abin da aka faɗa ba ita kuma wace aya za a tuna wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mana duk halittun da Allah ya halitta ba wanda ya fadan hadan gaddama sai sa Allah ya sanya shi ya zama mufrad mudhaf sai yanzu mufrad mudhaf kuma ilimin usul ya
kin
sai ya ce wa kana al-insanu akthara shay'in mana duk abubuwan da Allah ya halitta ba wanda ya fadan hadan gaddama to ma take ta maka gaddama dama ya kun bace maka bane waɗannan misalan a Qur'ani suna da yawa kuma za su taimaka maka sosai duk wanda ya maka wata alkafira kawai sai ka yi tunani ka yi tariya sai ka ga ba mamaki dama Allah ya faɗi wannan cikin halayen ɗan adam so in ka tuna wannan kwata-kwata ba za ka yi hawan jini ba ma ka damu ba ƙa'ida ta gaba shi ne duk wanda ya kai kansa inda za a zarge shi to in aka zarge shi ya jawo abin da wannan ka'ida take nufi shine duk abin da ka san na zargi ne ka nisance shi kula da kudaden da ake neman taimako ranar juma'a na nurul yaqin to kai kokari ka dinga ba da update din ran asaba saboda in ba haka ba idan ka canza riga wasu za su iya cewa ko da wannan kudin da suka bayar ne wata rana sayyidina Umar yana yawon patrol a Madina sai ga wasu mace da namiji wajen 12 dare tsakiyar dare dai suna ce sai dauki bulala sai sula wa namijin sai ce mata ta ce fa sai ce mata kace za mu tsaya nan ku jawo musulmai su ci naman ku sai ce ai daga tafiya muke yanzu muka dawo so yana da kyau mutun ya nisanci duk wata harka ta zare matarka ba ta nan kana cikin gida kai kadai sai wata mace ta zo ta sallama sai ta ce assalamu alaikum ni gidan tana nan kamata yayi tunkan ta shigo ka gaya mata cewa mai gidan ba ta nan idan ka bari sai da ta shigo kuka yi hira kamata bayani sannan ta fita to da wani ya ce akwai abin da kai bayan ta shigo kai ne ka jawo
no
yana daga cikin ka'idojin mu'amala shine tausasawa mutane sai ga mutanen mu suna da zafi sai ga mutun yana hudubar juma'a kamar iya wuta Allah ya halitta ko ga mutun yana da kaushi a mu'amalar sa yana da kyau mutun ya zama yana da taushi Annabi sallallahu ya ce waɗanda za su ga aljanna mutane ne waɗanda zuciyar su kamar zuciyar su ba su da zafi akwai lokacin da Yahudawa suka zo wajen Nana Aisha sai suka ce da Nana Aisha sai suka zo wajen Annabi sallallahu sai suka ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata gare ka sai Annabi sallallahu ya ce wa alaikum ita kuma Nana Aisha sai ta gaya musu magana mai zafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aba Aisha sai ta ce baka ji abin da suka faɗa ba yace ke baki ji abin da ni na faɗa ba a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Nana Aisha ya Aisha irfiki inna Allah idza arada ahla baitin bi khairin dallahum ala rizqi ya ki Aisha ki ji tausayi ki tausasa idan Allah ya so mutanen gida da alkhairi sai ya nuna musu tausasawa so shi yasa kaga balaraban kauye yazo yayi kari a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina cikin fitsarin sahabbai suka daka mai tsana ne ce ku bar shi ina fitsarin sa bayan ya gama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo ruwa a zuba sannan yace ya ga masa kalmomi masu taushi yace inna hadhil masajid la yaslu fiha shay'un min hadhil qabura inna ma hiya lis salati wa zikrillahi wa qira'atil qur'an wannan ba masallacin ba an yi shi bane dan irin wannan kazanta an yi shi ne dan sallah ya karatun alkurani da zike saboda haka sai shi ma yi addu'a daidai gurgurdan tausaya mai da akai yace Allahumma rahmi wa muhammadan wa la tarhamma ana ahadan yace Allah ka ji tausayin mu ni da muhammad ka ji tausayin kowa bayan mu biyu
na'am
ina fatan kun gane abu na gaba shine kyautata zato ga mutane yana da kyau idan ka ga mutun yayi wani abu wanda baka gane ba ka kyautata mai zato Allah yana cewa suratul hujurat ijtanihu katiran min azzal kun isanci da yawa daga zato saboda wani sashen na zaton zinubi ne wani daga cikin magabata yana cewa inda zan ga giya tana yawo tana da inda zan ga giya tana daga a gemin dan uwana to da zan ce wani ne ya zuba mai ita zan ce ya shawa
Allahu akbar
saboda haka shi yasa wani da yazo wajen Imam Shafi yace wane yana zakin ka sai Imam Shafi yace masa in sadaqta fa anta namam wa in kadhabta fa anta fasiq in abin da ka faɗa gaskiya ne to ka zama annabi in kuma ƙarya kake ka zama fasiq aga wannan kete ta zato ne ga mutane ka'ida ta gaba wannan ka'ida tana da matukar muhimmanci na koye ta wajen wani abokina da muka karatu a Madina shine in za ka yi magana ka guji kalmomi masu harshen damu kusan kalmomi masu harshen damu ko? ambiguous word shine kalma ɗaya wacce take ɗaukan ma'anoni guda biyu musamman ɗaya mara kyau ɗaya mai kyau bari mu gani in akwai waɗanda suka yi Hausa ana yanzu idan aka ce da mutum ƙaho ya ke ne aka ce kai wani ƙaho ne me ma'anar sa wai sani ba cikin manonin kaho inde da Hausa ne
kaho
ne ma'anar kaho in aka ce wa na kaho ne na'am bai bantalon ma'ana marwaci ta wannan ma'ana ɗaya kenan to akwai kuma wata ma'ana ta me ma'anar kaho yana da wata yana da wata ma'ana kuma mai kyau kaho din na'am
darfa
yanzu mawaki da yace kaho namijin zaki ne kashi guda me ma'anar kaho ana
yarwa
jarumi to kaga kalmar kaho ana amfani da ita a matsayin jarumi ana amfani da ita a matsayin marwaci to idan mutum yana da karfi ko yana jidaranta kakkace mai kaho tunda tana da ma'ana mai kyau tana da ma'ana mara kyau sai sai Allah ya ce da sahabbai la taqulu ra'ina wa qulu zurna saboda ra'ina tana nufin dan jiramu tana kuma daukar zaki to sai sai ya ce ku ce unzurna dan jiramu ita unzurna ko intazir iya kawai tana nufin jiramu
na'am
aina ta gaba wanda baya son a zage shi kai zage wani galibin mutane in dai ka taba su sai sun rama so in baka so wani ya taba ka ko ya taba mutuncin ka kai ma kaka zage kowa in kana zagin mutane ko da ba su rama ba kai ma sai Allah ya sa wasu sun zage ka Hassan Basri yana cewa akwai mutanen da na gani suna da aibubbuka amma da suka shiru da game da aibubbukan mutane su ma sai Allah ya sa mutane suka kasa yin magana akan aibunsu yace akwai mutanen kuma da na haɗu da su na zauna da su ba su da aibi kwata-kwata ba su da aibi amma da suka yi magana da aibubbukan mutane sai da mutane suka kirkirar musu aibi so idan kai ba sa yanzu in ka faɗi laifin wani wallahi sai ya maka sharri kuma sai a zaci haka ne abu wani da na sani hafizin Qur'ani ne mun zauna da shi shekaru da dama amma da wani abu ya dan haɗa su da wani har da zina sai da ya je shi kuma ƙarya ne su mutane haka suke galibinsu isa larabawan ƙauye da larabawan Saudiya da muka zauna da su zai wuya ka ga balarabe da balarabe suna cacan baki in dai ba kamar a mu'amala ba ko kamar wani abu zai iya canza lambar waya ma saboda kai kawai ya canza lambar waya ya bubbuga waɗanda yake ganin su ya dace su ci gaba da mu'amala amma wani zauna yana zagin ka ko yana faɗan wasu maganganu a kanka ba zai yi ba kwata-kwata wannan ka'ida tana da muhimmanci ka'ida ta gaba daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shi ne ku ajiye mutane a matsayinsu ana kowa in za ka yi mu'amala da shi ka ajiye shi a matsayinsa haka je ka gayyato mutumin da yake babba ne a cikin mutanen shi ka zo ka ajiye shi a ɗakin da sauro zai dinga cizon shi ko ka kawo mai ɗumami da safi yana da kyau kowa ka ajiye shi a matsayin shi ko ba kokai to ka duba yaya matsayinsa yake a inda yake ko kuma ya karanta matsayinsa yake ka kawo mai abinci ka ba shi masauki gwargwadon daidai wannan matsayin nashi ka'ida ta gaba ita ce ka'idar da malam ya so ya faɗaɗa su wannan ka'idar in dai ka riƙe ta ba wanda zai sa maka damuwar da za ta hana ka bacci kwata-kwata ba wani wanda zai ɓata maka rai wai ka ji ka kasa bacci ko ka shiga damuwa ko ka ma damu da abin da ya maka da ya maka za ka manta da abin wace aya ce ka jawo ɗazu? A ba ita ba. Waje alna ba a ba kuma le ba a bin fitna. A tasfiro. Allah ya ce mun sanya sashinku ya zama matsala ga sashi. Mana akwai mutanen da Allah ya halicce su dama matsala ne a rayuwarka. Sai dai kawai ka haƙura. Saboda haka rayuwar duniya akan cin dinduniyar juna Allah ya yi ta. So akwai mutanen da asalin su dama fitina ne a rayuwarka.
kasar inna lillahi
so in karke wannan zaka huta so karka yi mamaki ka bude wa mutun shago kusa da kai ya hana kwasomomin ka zuwa wajen ka ko baban ka yaje ya kai kudin auren ka daga baya kuma ya ce kai mutumin banza ne ka abaka saboda me saboda shi yasa Allah subhanahu wataala da ya fada sai ce a tasfirun mana wannan irada ce kauniya hukum ne kauni abu ne wanda Allah ya riga ya tsara rayuwar mu a haka take dan haka zaka yi hakuri da hakan ko kai hakuri ko kanka yi hakuri wa kana rabbuka basira duk abin da yake faruwa Allah yana gani so wannan kaidar idan ka rike ta da kyau kuma ka dan bakata zaka sanya ka zaka samu hawan jini ba kaida ta gaba magana tsara raki a junan su ba amsarta dan na ita aiki ma'ana idan ka san waɗannan tsaran raki ne a siyasa duk sun taba tsayawa takarar gwamna ko takarar shugaban kasa ko a garin su kun suna kunnan doki ko tsaran raki ne a malanta ko tsaran raki ne a kuɗi to in wani ya faɗi wata magana mara kyau akan wani kaka amsa saboda ba dole bane ya faɗi gaskiya haka za a bi wannan ƙa'ida a cikin sirar alamun nubala na samu ta da za a bi yake cewa kalamul aqrani yuwa wa la yurwa saboda haka shi yasa ko a zamanin karɓar ruwaya duk waɗannan aka san tsarin rakin juna ne ɗaya jara ɗaya ba amsa an ce yana daga cikin dalilan da yasa a cikin sahihu muslim kwata-kwata ba ko hadisi ɗaya da imam muslim ya rawaito daga bukhari duk da malamin sani ko hadisi ɗaya babu da ya rawaito daga bukhari duk da ya rawaito hadisai da yawa amma dai bai sa ko hadisi ɗaya ba saboda bukhari a zamaninsa akwai wani mutum da ake ce mai zuhuli ba zuhuli ba zuhuli lamun ne a ƙarshe
zuhuli na'am
sun dan samu yan matsala da bukhari har aka dan samu maganganu a tsakani saboda haka duka su biyun da zuhuli din da bukhari dukkansu malaman muslim ne da haka da ya tashi rubuta sahihu muslim sai ya cire hadisansu su biyu da biyu bai sa na zuhulin ba bai sa na bukhari ba ayda ta gaba mutane ba sa san wanda baya manta haihuwarsu
na'am
mata ka bata gama abinci ba a ranar sai ka ce haka shekaran jiya ma da na dawo baki ban sani da zuwa ba sati biyu da ya wuce ma gwaggona da ta rasu na ce ki je ta'aziyya ba ki je ba bara ma haka ba ni da kuɗi amma sai da kika tambaye ni kuɗin ce fa ni so ba a san mutane ba a san wanda baya manta aiwa bukan mutane ana so in aibi ya wuce ya zama ya wuce ƙa'ida ta gaba ta 20 a littafin a shafi na 33 shine adalci ga abokin mu'amala wannan gaskiya har malamai suna faɗa wannan kuskuren za ka ga mutane da yawa ba su da adalci a mu'amala idan ka samu matsala da mutum sai kai kwande ne ɗinsa duka ko da ko yana da alkhairi to wani gurin Allah ya ce a suratul maida ko ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi la kunu qawamin lillahi shuhada bil qist sai ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada dan akwai kiyayya tsakaninka da wani kake mai adalci
kai masa adalci
kamar adalci gurin da yake da alkhairi sai ka faɗa bari ko ji wata gajeruwar kissa
na'am
wace za ku ga tufka da warwara tsakanin farkon ta da ƙarshen ta wata mace ta ce da mijinta ina abokinka Abdul na ga yanzu baya zuwa sai ce Abdul ai mun bata ta ce ka Abdul mutumin kirki na tabbatar ma kai ne baka da gaskiya ya ce a ba haka ba ne ta ce in Abdul yana da kirki ni na tabbatar wannan bata wadda kuka yi kai ne baka da gaskiya sai ce a abin da ya faru shi ne 2022 abin ya faru ya ce abin da ya faru shi ne mun yi aikin delegate ne shi ne muka samu kuɗi to da muka samu kuɗi ni sai na ce zan sai mota shi kuma Abdul sai ce a sai dai in ƙara aure saboda haka na ce mai zan sai mota ya ce a shi in ƙara aure to shine akan wannan sai daina mun magana. Sai ta ce rabu da dan banza. Ce dama irin waɗannan mutanen masu siffar munafikai ba na san su.
Na.
To gare idan ka kalla zaka san wannan magana ba adalci a ciki.
Gaskiya.
Akwai tufka da warwara tsakaninku. Farkon bayanin da so yana da kyau a ce ko da akwai matsala tsakaninka da mutum wurin da ya abin alkhairi ka faɗa. Saboda lokaci ya tafi bari mu ɗanyi koda guda biyar a gurguje ƙarfin tawakkali yana hutar da zuciya. In za ka yi mu'amala da mutane yana da kyau ka zama kana da ƙarfin tawakkali. A wani da ya mun waya wai akwai wasu da suke bin shi za su kashe shi duk ya shiga tashin hankali. Sai din da zaka samu karfin tawakkali ka yadda cewa ba wanda zai iya cutar da kai.
Na'am.
Sai da abin da Allah ya kaddara zai cuce ka. Kamar yadda Allah ya gaya wa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abdullahi dan Abbas. Wato mu'amala da mutane tana buƙatar ka zama mai karfin tawakkali, ka kadamu da maganganun su. Wani ya zo wajen Khalid bin al-Walid yace wa Khalid bin al-Walid wane yana zagin ka? Sai Khalid bin Walid ya ce tilka sahifatu falyam la hadi masha
Allah.
Ya ce ai littafin sa ne ya je cika shi da abin da ya dama ina ruwana. To yanzu a ce duk wanda ya zage ka ko ya ci naman ka kawai kai ma ka ce tilka sahifatu falyam la hadi masha
Allah.
Littafin sa ne na kyakkyawan aiki da mummuna ya je cika shi da abin da ya dama.
Masha Allah.
Bala ba ka huta ba? Akwai wanda zai asbata maka rai? Wani aka zo wajen Hassan al-Basri aka ce masa wane yana zagin ka? Sai ya sai kayan marmari ya kai mai. Sai mutumin ya ji kunya ya ce agar makallah kuma mu da muke taba ku shine kuma har da kyauta ya ce ai ba yawa. Ya ce mutumin da yake baka kyawawan ayyukansa dan ka bashi wannan ai sai dai a ansa da hakuri ba yawa wannan. Ina fatan kun gane. So zaka samu saukin zuciya sosai idan ka zamanto cewa kana da tawakkali. Abu na gaba shine bada kulawa lokacin da kake magana da mutum. Yanzu musamman lokaci yadda Allah ya jarabe mu da waya. Saka baban ka ma yana ma magana kana daddanna waya. Yana da kyau in mutum yana ma magana ka bada full concentration. Musamman magana take da muhimmanci gara in hira ce. Amma sai ka ga mutane biyar suna magana kowa yana latsa waya. Yana da kyau mutum ya zamanto yana da kyakkyawar abin nan. Ka'ida ta gaba. Ka nisanci jayayya. Mutane za su so ka. Ba a san mutum mai jayayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamun cewa duk wanda ya bar jayayya wani gida a gefen aljanna.
Allahu akbar.
Wani mutum haka ce wai kai me yasa ba ku abata da mutane? Ba taba ganin kun samu sabani da wani ba. Kana ji malaya?
Na'am.
Sai ce abin da yasa ni baka taba ganin mun samu sabani da kowa ba. Yace ni idan muna magana da mutum da abin da ya faɗa cewa nake gaskiya ne.
A'a.
Sai ce to in dai haka ne kana da matsala. Yace kai ma abin da ka faɗa gaskiya ne. Ka'ida ta gaba ta 25 a littafin shafi na 39 mutane ba sa ba da kyautar girmamawa. Duk mutumin da kaga mutane suna girmama shi ma yana girmama su. Amma ba ka taba ganin mutumin da yake wulakanta mutane suna girmama shi ba. Ko sun girmama shi sai dai girmamawa ta wucin gadi. Mana yana da mulki ko yana da kuɗin da zai ba su. In kuɗin suka ƙare kuma ba su girmama shi ba. Amma dai girmamawa ta dindindin ba ta yi. Ba ni gishiri in ba ka manta. Ko da ƙaramin yaro ne in kana daka mai sa'ala ba zai girmama ka ba. Kuma wannan ni na gani har a tsakanin yara ƙanana. Ko yarinya da na gani ɗan shekara biyu ce yayyanta akwai wanda yake ta lallaɓata da sauransu. Da kuma ɗayar wacce ba ta lallaɓata wala an ta zo ba ta son ta ga wancan. Ka'ida ta gaba daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya ba abin da ba ruwansa. yana daga cikin matsalolin mu shine shiga sharaba shanu. Sai ga mutum ya ta shiga sharaba shanu. Matsalolin da basu dame shi ba su da alaka da shi, amma sai ka ga yana shiga. Bai da alaka da matsalolin amma sai ka ga yana ta tusa kan shi. Akwai wata kissa da ta faru a gabana a Madina. Wanda kissar ta manta sai wani dalibi ne da muka yi karatu a jide da shi. Saboda haka akwai wani aiki da muke na da'awa sai aka zo ana kawo mai karar wani shine daraktan mu a gurin. Sai ya ce da wanda yake kawo mai karar dan shi dan dakata. Yace bana sunan shi. Yace ni kaina da ni nazarin kaina na gano ina da matsaloli guda 13. Yace inda a ce wani zai nazari a kaina za a samu sama da haka. Saboda haka tunda ko ina da observation har guda 13 a karan kaina, uba ma na so na ji matsalar wani. Allah kuma yaro ne ba babba bane bai kai shekaru na ba. Lokacin da yayin wannan magana ma bai wuce shekara 28 ba.
Na'am mallam. Ke kowa ya nazari kansa ba.
To ya kace kai inda a ce maimakon ka zo ka zauna ka ga wasu mutane a kauye suna lissafin dokin rani. Yace sarata yana daukan miliyan 3 wawo sobai bana ba su miliyan 100 shi ba ko 10,000 ba ba a kawunin sa maimakon ya je iya abin da zai iya yi ya je kawai ya je abin da zai jawo mai hawan jini so ya tsaya iya matsalolin da yake da alaka da su sai ya fi jin daɗi kuma ya fi samun annashuwa da kuma jin daɗi kaida ta gaba tabbatar da labari kafin a yaɗa shi. Musamman yanzu da Allah ya kawo mu zamanin social media, in dai ka sake din labaran da aka turo maka ko bidiyo ko audio zaka dinga sharing, wala zaka zama makareci. Ina yawan fada akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada, ni na tabbatar zamu kuma gabata fahimtar wannan hadisin. Shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin azaba ga wanda zai yi ƙarya nan da nan ta gama duniya. Ta ga wasu daga cikin magabata sai su yi ta tunanin taya mutum zai ƙarya nan da nan ta gama duniya. To kaga yanzu da zamanin social media ya zo za ka gane haka, yanzu kana zaune a ɗakinka sai ka rubuta abu sai ya tafi China a rabin minti.
Sosai fa.
Amma da network a sakon ɗaya ya tafi China. Duba ku ga shugaban ƙasa da ya sauka, akwai lokacin da aka ce zai yi aure. Aka kirkiran mai matar da zai aura, aka invitation da gurin da za a daura auren da kwanan wata da tayi kuma ƙarya ne.
Kuriyar kice.
So in ka ji labari sai ka tabbatar da shi, za ka ga al-huda da ya kawo Annabi Sulaiman labari cewa da shi a nan zuru a sadakta am kunta mai kazibi. Za mu duba mu ga abin da ka faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne. Da je ya aika sojoji a farwa matar. Matar da take mulki a Saba'a ba. Mun ƙara ko guda biyu sai mu tsaya juriya da haƙuri. Rayuwa da mutane tana buƙatar juriya da kuma haƙuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa muminin da yake mu'amala da mutane yake haƙuri akan cutarwarsu. Ya fi muminin da baya cakuɗuwa da mutane baya haƙuri akan cutarwarsu. Ibn Hazm a cikin littafin sa Al-Akhlaq was-Siyar yace wanda ya zage ka ya fi wanda ya yabe ka. Yace wanda ya zage ka ɗayan abu biyu ne. Ko dai ya faɗi abin da dama kana da shi sai ya taimaka maka gyara. Shi yasa aka ce rayuwa da mahasada akwai daɗi. Saboda za su dinga zagin ka kai kuma sai ka amfana da wannan zagin. Ko kuma ya faɗi abin da ba ka da shi ka gaya maka guzuri ranar alƙiyama. Shi yasa Hasan al-Basri sai kyauta ya kawai wanda yake zage shi. Wanda ya yabe ka kuma. Shi kuma ɗayan abu biyu ne. Ko ya faɗi abin da dama kana da shi. Ya ce malam yaya mutum ne akwai himma. Yau yana area ten nan yana yi nura lekin ko ina zai tattare ya gaba a samu matsala ba. Kaga wannan wani abu ne wanda ko ban faɗi shi mutane da yawa sun san shi. Idan ka yabi mutum kuma da abin da bai da shi, shi kuma sai ka ƙara mai girman kai. Bari mu ku tambaya. Wanda ya amsa ya kamata ya ci littafi. A cikin sahabbai duka waye ya fi daɗewa a kan mulki?
Na'am.
sayyidina Umar ai yayi shekara 9 ne
sayyida Usman
Usman ai yayi shekara 12 ne kacal daga 23 zuwa 35 kafin ya zama cikin cinka idan nace a cikin sabai waye yafi dadewa akan mulki ta Abubakar ya shekara 2 ne kawai. Talat bai taɓa yin shugabanci ba. An kashe shi a Jamal.
A'a, shugabanci yake.
Waye ya fi kowa na?
Muawiya.
Muawiya, shekara nawa yayi? Na samu wanda ya faɗa har da shekarar zan mai kyautar littafi zan ce ma ya zaɓi wanda yake so. Muawiya bin Abi Sufyan ya fi kowa daɗewa a kan mulki. Shekara nawa yayi? Ya yi shekaru 40. Shekara 20 yana gwamna, shekara 20 yana shugaban ƙasa. Kuma yana daga cikin dalilan da suka sa ya daɗe saboda juriya. Yana da juriya da faɗin ƙirji.
Na.
Wata rana ya zo Madina sai ya ga Abu Qatada al-Ansari. Sai ya ce da Abu Qatada duk mutane sun zo mun gaisa, amma ku al-Ansar ba ku zo ba.
Na.
Sai ya ce ba mu da abin hawa. Sai ya ce ina raƙumanku fa. Sai ce mun ƙarar da su wajen neman baban ka yakin Badar. Ina shugaban ƙasa a lokacin. Bai mai bai ce mai komai ba, bai ce a kawo shi bila ya hamɓare shi ba, ba abin da ya mai. Akwai lokacin da Abdullahi ɗan Zubair ya fusata da Muawiya. Haka ya rubuta mai wasiƙa. Ya zage shi a ita. Yace mai ilabuni akilatil akbar kenan eh mana ilabuni akilatil akbar alauma eh mana ilabuni akilatil akbar eh ni alkabi
ba hanta ba
hanta
hanta
na'am zuwa ga dan mai cin hanta
Allah
wa kenan na
pura
hindu mai fiye shi ne mai fiye sa hindu ita ce hantar sayyidina haka ya rubuta masa Dabarun kwarci shi kuma a matsayin shi na shugaban ƙasa shi Abdullahi bin Zubair ko mai unguwa bai kai ba. To shi a matsayin shi na shugaban ƙasa Barkuji da ya tashi mai reply. Shi kuma sai ya ce masa ilabuna zatin nitsaƙai wabuna hawari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ɗan zatin nitsaƙai ma'ana ɗan wacce ta yanka majanyinta gida biyu ta ɗauki rabi ta ɗaurewa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci lokacin da zai tafi hijira. Zuwa ɗan ɗan gani kashe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rubulai shugaban ƙasa fara civilian in ga nan ne maka san ma san nabi sai za su rufe gidanka na'am karanta tarihin magabata yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci idan mutum yana karanta tarihin magabata zai samu ƙwarewa mai yawan gaskiya mu'amala da mutane. Za ka gane yadda za ka fahimci mutane da abubuwa cikin sauƙi. Za ka gane yadda za ka yi hukunci da mutane cikin sauƙi. Bari in ba da misalai ko da biyu ne. Wani mutum ya kawo, wani yaro ya kawo ƙarar maman shi wajen sayyidina Ali ta ce ita ba baban shi bace. Saboda ita fara ce shi kuma ya fito a baƙi irin. Ba shi da amma sai na Ali sai amfani da kwakwalwa saboda haka sai ya ce da yan uwanta duk lokacin muna Madina mun yi wata diploma akan alƙalanci. To muna zuwa training court, muna zuwa training din kotunan Madina, wajen idan mu ga yadda ake alƙalanci. To wata rana muka je office din Salahul Budai, wanda lecturer ne, afwan alƙali ne, kuma limami ne cikin limaman harami, shi ne wanda yake kuka in ana sallah. Amma in ka gan shi a teburin alƙalanci baya kuka. Saboda haka da muka je wata rana sai yake ce mana, alƙalanci ba iya ilimin Ƙur'ani da hadisi yake buƙata ba, yana buƙatar nazari da mu'amala ta yau da kullum. Sai yake ce mana, akwai lokacin da aka taɓa kawo wani kyasgaban shi. Aka kawo ƙarar wani mutum, wata mace tana bin shirin 10,000. Sai ya tambayi mutumin amukirun an ta amunkir, haka ne da gaske ana bin kai ce ana bin shi. Ha? Aka kawo, ta ce ga shaidu, har da shaidu ta zo da su waɗanda suke nuna tana bin shi. Ga takarda da ya rubuta ya sani. Salawul Budayr ya ce mana, sai ya kalle ta ya ce, ahalifu billahi allazi la ilaha illa huwa annaki takzibi.
Allahu.
Yace na rantse da Allah wanda babu sarki sai shi ƙarya ki. Yace a malam, mutumin da nake bi bashi yayi ikrari, yayi confession, yace ya yadda ina bin shi. Ya admit din kansa. Ga shedu da takarda da aka rubuta agreement. Yace sai ya sake kallanta yace ahalifu billahi allazi la ilaha illa huwa annaki takzibi. Na rantse da Allah wanda ba wani sarki sai shi ƙarya kike. Sai wai go wajen mu 16 ni 32 ne dama a program din. 16 su je wannan satin, 16 su je kotu wani satin. Sai wai go sai ce mana, ya aka yanzu a matsayin shi na alƙali ga ikirari. Mutum ya tabbata ya aikata ga shedu. Ga kuma rubutu ma da aka yi da sa hannu da komai, ya aka ya ƙaryata. A lokacin sai na ɗaga hannu sai na ce masa, a abin da muka karanta a aji akwai ƙararraki guda huɗu waɗanda alƙalai ko an kawo shaidu zai iya kura su. Ya ce na ɗaya ita ce ƙarar da ta saɓa wa hankali. Kamar kai Malam Inuwa Dauda, ƙara kotun ce ɗana ne ni na haife shi. To kaga alƙali baya buƙatar sai an kawo shaidu zai kori ƙarar. Wannan malamin da yake zaune. In kai shi ƙara kotun ce ɗana ne amma shi ya ƙi yarda. Saboda haka ba buƙatar sai an kawo kotu, kawai a hankalci an san ƙarya ne. Ba buƙatar sai an kawo shaidu. Nace sai ƙara ta biyu. Ita ce ƙarar da ta saɓa wa his physical appearance. Kamar yanzu mutum ya je ga hannayensa biyu ya ce wani ya yanke mai hannu. To wannan shi ma ba a amsa, ba buƙatar ya kawo shaidu, sai dai ma a mai ta'aziyyi a ladabtar da shi. Sai ƙara ta uku, ita ce ƙarar da ta saɓa wa shari'a. Kamar yanzu mutum a mai wasiya da sama ɗaya bisa ukun dukiyar mamaci, kuma ya je ya ce kotu sai ta tabbatar mai da wannan abin da aka mai wasiya. Na ce sai na huɗu shi ne ƙarar da ta saɓa wa al'ada. Na ce masa, to ina ga wannan abin da ya sa kai rantsuwa saboda wannan ƙarar ta saɓa wa al'ada. Kamar yanzu misali mutum ya ce ministan Abuja jiya ya shiga gidan shi ya sata mai 2,000. To kaga wannan ya saɓa wa al'ada ba zai yi ba. Sai ce ina ganin wannan yana cikin na hudun nan. Sai ce mun ka kusa amma ba ka ƙara sa ba.
Allahu akbar.
Sai ce mun abin da ya kalla shi ne. Yanzu ita wannan dattijuwar ba ƙabilar su ɗaya da shi wannan saurayin da ya rance riyal 13,000 a wajenta ba. Ta yaya har mu'amala za ta haɗa su hanyar cire 13,000 a wajenta? Ya ce da ya bincike sai ya zo sai ya rantsuwa ta uku. Ya ce ko ku gaya min gaskiya ko in sa DSS su bincike a kanku. Ya ce da ya bincike sai ya gano cewa shi wannan saurayin irin 'yan iskan nan ne masu lalaban lambobin wayan mata. To sai ya lalabi wayan 'yarta sai ta sa mai gadar zari'ar. Ta ce ya zo gidansu su yi sanci. Bayan ya zo sai ta haɗa baki da 'yan uwanta suka ɗau sandina. Suka ce ko ya yadda a kira mai 'yan sanda. ko kuma yadda zai ba maman siriyar 10,000 shine sai yadda maimakon a kira mai yan sanda yadda zai ba maman siriyar 10,000 misalan suna da yawa su ga gone yana nuna ma har a kotu ana yanke shari'u a kuskure shi yasa ni ina ganin manyan kuskuren tsarin Najeriya a shari'a a ce wai wanda ya diploma akan shari'a ko a Arabi zai iya zama a koti alƙalanci ni ina ta mamaki
kai
ni nayi digiri uku akan shari'a amma ina ganin har yanzu idan zan yi alƙalanci na buƙatar ƙarin wasu abubuwa saboda wato abin yana da wahala akwai abin da dole yana buƙatar kibra da ƙwarewa ta yau da kullum misalan suna da yawa kuma lokaci yayi amma dai kamar yadda na faɗa duka wannan karatun mun dan tsakuro shi ne a cikin littafin mu mai suna ƙa'idojin mu'amala da mutane na tabbatar ko malam Yahaya zai yadda cewa waɗannan ƙa'idojin sun fito cikin da za mu samu himmai dan ko kowa zai je tunani kuma ba zai rasa abin da zai amfana da shi ba shi kuma wancan topic din masu iyali su za su amfana da shi Allah ya ba mu dacewa Allah ya gare ka
الحمد لله من أربع أسلام ومالا الخير يقوم قاري وراي البركة جماعة من أمبانا سوسي muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi kamar yadda muka yi jiya an ba da lokaci na amsa tambayoyi wanda lecture ta yi daɗi ne shi yasa ban nuna masa lokaci ko kaɗan kawai aka yi ta yi ga tambayoyi nan a rubuce za mu karanta wani abin da ba ku sani ba tambayoyi sun fi zaki